Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sunana Maryam Dauda. Da gobe shiri ne da ke tattaunawa akan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa, kama daga zamantakewa, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke, har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban. A yau Alhamis, shirin namu zai leƙa ƙasar Kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sadu. Yanzu ni zan koma gefe guda in ba Maimunatu dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da warhaka masu sauraron mu. Fatan mun same ku cikin koshin lafiya. Godiya muke yi da kasancewa tare da mu a koda yaushe cikin wannan shiri mai tarin albarka na yau da gobe, wanda yau za mu tattauna ne game da jawabin da shugaban kasar Kamaru yayi a jajiberin bikin matasa karo na 59, bikin da aka saba yi kowace shekara a kowace ranar 11 ga watan Fabrairu, inda matasa dalibai suke farece a duk fadin kasar. Sakamakon haka shugaba Paul Biya yake jawabi kowace ranar 10 ga watan Fabrairu na kowace shekara, inda cikin jawabinsa ga matasa a wannan shekarar ya tabo muhimman bangarori 10 wanda akai ne za mu yi kokari mu yi dubi da kuma irin wahalhalu da kalubale da rashin aikin yi da matasa ke fuskanta a nan kasar Kamaru. A karo na farko dai ya jinjina wa Indomitable Lions akan samun cancantar shiga gasar cin kofin Afirka da zai fara gudana a kasar Morocco a ƙarshen shekara, inda ya samu damar magana daga Kausar Murya game da rikici da ake fama da shi a halin yanzu a tsakanin ministan wasanni na Sismuele Kombi na kasar Kamaru da kuma shugaban hukumar wasan ƙwallon ƙafa na kasar Samuel Etofis, fitaccen dan wasan ƙwallon ƙafa wanda yayi suna a duniya baki ɗaya, inda a halin yanzu dai ya kai ga samun rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan wasan ƙwallon ƙafa na kasar Kamaru. Wanda a karo na biyu kuma ya ce duk da zargi da ake yi a gare shi bai zai fasa faɗan gaskiya ba. A na uku kuma ya ce idan har mafi yawan al'umma sun yaba da gaskiyar maganarsa, wasu masu mummunar manufa suna ci gaba da tsayen daka kan abin da ba a yi ba. Ya ce a karo na hudu ba zai taɓa samun natsuwa ba game da yakin da yake yi na tsawon lokaci kan rashin aikin yi musamman na matasa. Yace yana fahimtar kalubale da mafi yawan matasa ke fuskanta, inda yace kash yana nadama da take ingiza mafi yawan su cikin wani yanayi na sace-sace da yin abu ba bisa ka'ida ba, da kuma nisantar da su da kyawawan ɗabi'unsu. Kamar a koda yaushe a wannan zaure na gayyaci Dr. Ahmad Yaya Amayo, likita ne kuma ɗan siyasa ne kuma matashi ne. Za mu tattauna da shi game da wannan maganganu da shugaba Paul Biya ya yi wa matasa a jajiberin bikin matasa. za mu tattauna da wata matashiya ma'aikaciyar lafiya ce wacce ita ma za ta bada tata gudunmawar a matsayin ta na matashiya a wannan zaure, Malama Husaina Adamu. Ina yi muku barka da zuwa. Da fatan dai kowannen ku ya saurari jawabi da shugaban ƙasa ya yi a jajiberin bikin matasa.
To insha Allah za mu iya bada abinda muka ji, abinda muku kuma manufanmu. Amma gaskiya ba abinda ya kama hankalina a game da wannan duk abubuwan da ya faɗa, saboda bayan da za a yi a kwashe shekaru kaman sama da 40 ana mulki, kuma ba a zuwa da abubuwa wato a tsare yadda za a gudanar cewa, alal misali matasa ina da a cikin wato ko gwamnati na ko a cikin ministoci na ina da matasa kaza da suke aiki, saboda ina lura da su. A'a, ina da nayi ma matasa abu kaza, wannan abubuwa ne da zai ja hankali. Amma kawai a zo kaman kullun ne, babu abin da ya canja, kaman kullun ne a zo kawai a yi magana akan wato abubuwan da ya shafi yau da kullun, ka ba a ka abu muhimmi abu da ya shafi matasa. A gaskiya fi sabilillahi a matsayina na dan adawa kuma shugaban jam'iyya a nan kasar Kamaru, ba zan iya cewa wannan abin da ya faɗa ya gamsar da matasa ba.
To dai a cikin wannan jawabi, duk da cewa kana cewa bai kama kanka ba, domin akwai inda yake wato kiran matasa da su yi amfani da fasahohin da ake da su, misali kamar ta hanyar komfuta, domin su yi kokari su gina kansu ta wannan hanyar wajen kirkiro da masana'antu, ƙananan masana'antu, ko kuma wata sana'a da zai iya ya kawo musu wato ci gaba a wannan zamanin da ake ciki. Me zaka iya faɗa game da hakan?
Wannan gaskiya ne a dan cikin jawaban da ya kawo ya faɗa, inda ya kira matasa su yi amfani da wato wannan sabon salon da ake yi na na'urori da kuma computer sauransu. Wannan haka ne, amma wannan ai kira ba shi bane. Ai muna jira ga shugaban ƙasa a ce da a ce gashi mun gina makarantu kaza, wanda kuma mun saka muku wato su kwamfuta, su abubuwa kaza na zamani, wanda wato kowane matashi zai iya amfani da shi. Wannan kinga haka yayi a cikin wannan university da ku da shi a cikin kasa, mun samu mun sassaya abubuwa na zamani da muka saka kai saboda ku koyi abu kaza. Yau ana magana intelligence artificial. To abubuwa ne da ya kamata a ce no an sa shugaban ƙasa wato ya sa lura, ko kuma ya kawo masana ya ƙasar waje da suka zo a kowane jiha, za a zuwa a koya mutane ayyuka. Wannan haka ne muke jira, no abin da matasa suke jira shugaban ƙasa ya kawo. Amma ba iyaka magana kawai ba, iyaka wato jawabi akan wato jawo hankali. Wannan a gaskiya ko da bai faɗa ba, kowane matashi ya san cewa yau dole shi ne a ƙasar Kamaru, idan kana so ka rayu, idan kana so kuma ka samu kai ma ka samu abin da zaka yi amfani da shi, dole shi ka nemi da kanka. Saboda matasa miliyon nawa ne suke na ƙasar Kamaru da suka gama karatu, su kuma ba su da aiki. Wannan duka abubuwan da ya kamata a duba.
To kuma mun ji yadda yake cewa yana iya bakin kokarin shi tsawon lokuta da dama da yake kan ragamar mulki wajen yaki da rashin aikin yin matasa, inda ma ya jaddada musamman matasa yana yaki akan wato kokarin wannan rashin aikin yi da matasa suke yi. Kai kana ganin cewa wannan maganar tashi a cikin tafiyar da ake yi akwai kamshin gaskiya a ciki, ko dai ba hakan bane?
Kisan Hajiya Maimuna, a gaskiya ba za mu iya cewa abin da ya faɗa a gaskiya zai iya yi shi, saboda ya sha wannan magana ba yau ba ne yake wato ta wannan alƙawari, kuma ya gaya ma matasa yana ƙoƙari. Amma me muka gani, an yace muke kamar yadda na fara faɗa a cikin bayanai na, abubuwan da ya kamata a faɗa abin da aka yi ne, bayan da za a yi a ɗauko sama da shekaru 40 kuma a zo ana kan maganan akan za a iya alƙawari me aka yi tukunna. Ai ya kamata a ce yau ga yadda muka taso, ga yadda muke yanzu, kuma ga abin da ya saura za a yi, haka ake tafiyar da wato ƙasa. Amma bayan da za a yi kowane shekara,
a zo kawai a yi magana akan cewa a mun san da wahalan da matasa suke sha, kuma muna daukan wato matakai da ya cancanta saboda mu yi wannan canji. Wannan gaskiya wannan wato magana ne kawai na yan siyasa wanda za a ji shi, amma a bayan ba abinda da yake dama ba abinda aka yi, kuma ba yanzu ne a wannan shekarun da ya kwaso shekara sama da 40 a sarauta, kuma ya shi inda kanshi ya tsufa shekaru shi sama da 90 ba yau bane zai kuma dawo ya ce kuma zai abinda bai yi a da ba. A gaskiya mu ba mu gamsu da wannan ba.
To mai zaka ce game da kiran da yake yi wa al'umma da matasa na kasar Kamaru da yake cewa kar ku bari a dabaibaye ku da alkawura da ba su da tushe, inda mafi yawan su ba a tabbatarwa, inda yace kuma mutane su yi kokarin kin nuna munki ga masu tada zaune tsaye. Wannan kira ne da shugaba yayi wanda yake cewa kar matasa ko al'umman Kamaru su bari a dabaibaye su da wasu alkawuran da ba su da tushe, inda mafi yawan su ba a taba tabbatarwa da kuma nuna munki ga masu tada zaune tsaye. Wannan ba kamar da yan adawa ike yi ko kuma saboda mafi akasari suna gwamnati na gani kamar cewa yan adawa mafi akasari su suke tada zaune tsaye a kasar Kamaru. Me zaka ya faɗa game da haka?
Ajiya Maimuna, mun fi so a yi mana alkawari da akan abin da bamu gani ba, bamu sani ba, mutum da bamu sani ba, muna sa rai kira zai abu. Amma shi da kanshi da ya shekaru 40 alkawarin da ya yi mana duka ba abin da muka gani, ba hanya a Kamaru, babu aiki a Kamaru, babu zaman lafiya a Kamaru, ko aina ana ta a can arewacin Kamaru sai ka ce ana ta kama mutane, garkuwa ce ga mutane, ga yan fashi, ga yunwa, ga tsadar rayuwa, duk wannan abubuwa da ya kamata a ce shi ne ya maganta su kuma ya kawo mana wato mafita. Amma wai kuma ya fito ya ce wai kara mu ji magana an adawa, mu in adawa ne kuma mun sa muna da kuma da idan Allah za mu zo da tsarin da wato cikin da bai yi ba, ya gaza bai zai iya ba, kuma ya kamata a ce shi da kanshi ya janye ya bar ma wani kuma ya zo shi mai dauka. Ai ba masarauta bane Kamaru, Samaru ai wato ana tafiyar da shi da demokradiya ke tafiyan Kamaru, to ya kamata a ce ya janye kuma ya bar ma wato waɗansu sun zo su masu nasu wato sun taka rawar nasu mu gani. Kuma magana na ƙarshe, mu abin da muke kira mun dawo akan abin da na faɗa, na sake nanantawa cewa shugaban ƙasa Fulbiya ya kamata a ce ya san lokaci yayi da zai bar sarauta, ya bar wannan sarauta kawai saboda shekarun shi da hankalin shi da kuma ƙarfin shi bai zai iya bashi dama ba. To kaman kuma abin da na faɗa, in yaji in kunne yaji ciki ya tsira.
Malama Usaina Adamu, barka da yau. Kamar yadda dai muka ce za mu tattauna akan ainihi matsaloli da matasa ke fuskanta a nan kasar Kamaru, musamman kuma game da jawabi da shugaban kasa ya yi wanda a cikin dai maganganunsa yana jaddada kasancewa tare da matasa a duk inda suka kasance idan gane da kalubalen da za su fuskanta. A matsayinki na matashiya, me zaki ya faɗa game da wannan wa'annan maganganu da shugaban kasar Kamaru ya yi cikin jawabinsa game da matasa?
To naji duk abin da mai ƙasa ya faɗi, mun ji duk abin da ya faɗi, ya ce zai daidai ga kuɗin shiga an rage zaman kashe wando, zai daidai ga kuɗin shiga ya ba wa matasa aiki. Kisan marama mai munatu, faɗa yana da kyau, yi ne kuma. Zan ce koda yana da niyan yi, in ya ba da oda a yi, ‘yan ƙasa da shi ba za su iya wata kila su yi ba, kisan abin in hawa-hawa ne. Don zai zama na misali ya ce wai a ba wa matasa 200 aiki, yanzu zai faɗi wa hannun daman shi shi ma zai faɗi wa hannun daman shi, shi ha wannan hannun daman ma zai faɗi wa wani hannun dama, kowa zai tafi ya ga ya ce 'yan dangin shi. da wato ba za a auna ko ka isa ka yi wannan aiki in ba za kowa da zai yi ta kan shi. To amma dai shi dai ya gaya mana ya ce wai zai iyakacin bakin kokarin shi akan ya samu wa matasa aiki. To Allah ya taimake shi ya yi. Kin san gashi nan yan gefen shi yanzu yan gefen shi ne za su yi kokari. In ma ya faɗi yan gefen shi ne za su yi kokari su ma su tashi tsaye su ga abin da ya su taya shiriku.
Idan na fahimce ki kina faɗin cewa shugaban ƙasa Fulbiya yana iya bakin gwargwadonsa wajen taimakawa matasa, amma yayin da aka zo wato bada wannan aikin ɗin sai waɗanda su suke kan gaba akan waɗannan abubuwan ɗin kawai ƴan uwansu kawai suke saka a wannan wajen wanda ba a buƙatan ma a duba takardun su ko kuma na ce takardun shaidan su ko kuma su diploman su sai dai kawai a ɗauki aiki a basu in sun yi in ba su yi ba ma oho duk dai an riga ya an basu kenan.
To malama Yemezu ni a tunani na hakan in ne domin shi da shekarun shi ba zai iya ce zai duba komai ba komin ya ƴan kasan shi ne su ya kamata su tashi tsaye kuma su yi abu saboda Allah su ya kamata su yi domin ni ina faɗa hakan nan misali lokacin da nake makaranta ɗan guntu misali zan ɗauki miki in ce wato ƴan cikin siyasa'in abin da suke yi domin ni lokacin da nake makaranta akwai wani ɗan sarki wani ɗan babban mutum ne da muke makaranta da shi. To muna karatu shi kullum baya nan bai zuwa makaranta bai kokari bai komai yanzu kan da zamu je mu rubuta takardar ƙarshen shekara kan da zamu je mu yi jarabawan mu bai zo ba. Muka yi jarabawan mu kwana uku bai zo ba. To magana da nake miki Hajja Maimunatu da bai zo jarabawan nan ba lokacin da sakamako ya fito to sunan shi ya fito da hadda abin nan aka saka mishi da kyakkyawan abin nan kyakkyawan shaida ya fito sunan shi ya fito shi da bai jarabawa ba amma da sakamako ya fito sunan shi ya fito. To mu din ma da muka yi jarabawa ba mu ci ba. To zai zamana baka sani ba waye sani ko kai da ka ci sunanka ya fito aka cire manya suka yi aiki aka sa sunanka zai zamana ban ce ko hakan in bane misali irin misalai hakan nan iri za ki ga za a ce watakila mai ƙasa ya ɗauko a kwamfuta 200-500 ya ce a raba za ki ga za a zo waje ba za a raba isasshe ba ko kuma in an raba ma za a ce ku ɗan ba da ɗan abu bayan tun an bayar kin gani shugaban ƙasa shi kamar yana iyakacin bakin ƙoƙarin shi. To kin san ƴan ƙasan in ne shi ne nake faɗa. To
To malama Husaina Adamu a matsayinki na matashiya wata shawara ne a halin yanzu zaki ba wa ku matasa na nan kasar Kamaru saboda a gudu tare a tsira tare a game da wannan rashin aikin yi da ya dabaibaye a gaskiya matasa a wannan kasar din.
Malama Maimunatu gaskiya zan ba wa matasa shawara da su tashi. Na farko zan ce matasa su tashi su koyi sana'a. To kin ga in suka koyi sana'a zai zamana a cikin koyon sana'a in ma za su samu halin sayan kwamfutan in su dinga ƙirƙiro abinsu. Ina kiran da matasa su tashi kin ga yanzu ma zan ci a ƙasan Kamaru malama Maimunatu matasa gaskiya matasa na kokari za ki ga matasa za su tashi za su so ma kasuwanni a cikin laptop a cikin waya a cikin su iPhone za ki ga za su ma ana ɗan kasuwanni ana ɗan turo da foto ana ɗan abin nan ki ga matasa suna ƙirƙiro da abin yi gaskiya za ki ga matashiya haka nan za ta tashi tunda in ta iya ko misali ko da ma girki za ta tashi ta soma ta yi hotuna ta saka a laptop ta sassaka ta gyara ta soma kallon ma kasuwan abincinta kiga matashi matashi ko yanzu matasa na kokari a Kamaru ko da ba wai da makaranta ba matasa gaisa matasan suna kokari zan ce matasa mu artashi mu nemi kanmu gaskiya
to ma sauraron mu zamu je hutun dan takaitaccen lokaci idan muka dawo zamu dora a inda muka tsaya
turawa sun ga afirkan mu mafarki har su neme mu aiki ni yau su same mu domin ahim ma da yawan ilmu su ka sadu da sa'a babban kau Allah kamu afurka kamu sojuna Allah ya Allah ya Allah hada kamu afurka kamu sojuna Allah ya Allah ya Allah hada kamu afurka kamu sojuna Tarbogi da Sahara mil dubai sun kaci asfara abiki mai masu jagora saka nazarin duka aka dara na afirka cikin wannan marra sun abinci ka san lungogin mu da banne da kaboya a dazun mu da waɗanne da kabusa na tsawatun mu can kasa suka gane ma'adun muwa haka sun nazarin dabbobin muwa sun nazarin al'adun muwa da farare duka da mutaken muwa su tsirarra mu gani da abincin muwa da kidan mu rawar mu da waken muwa haka wasanni na nishadin muwa
Masu sauraron mu yanzu zamu je zuwa ga Hajiya Zainabu wacce za ta yi mana wata dafuwa da ake kira Japshe a nan kasar Kamaru a kabilar Bahunawa su suke yin wannan girki wanda mafi akasari ana yi don tarban baki ko kuma idan akwai gagarumin taro ko biki wanda zai gudana a gida to wannan ana yin wannan girki da ake ce da Japshe wanda Hajiya Zainabu Abubakar za ta yi mana wannan girki to Hajiya Zainabu gare ki muke kuma muna ji
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malama Maimuna to yau dai abinda zan dan kawo muku na maganan girki ganyen daci ne ganyen daci ne yanzu zan gaggaya muku duk dai abinda kike bukata da za su ka a ciki na somi da ga ganye ga adare ga albasa ga janga duk ganyayyakin kanshin nan ganyayyakin sinadarin kanshin nan ne ake kira ne duka dai da barkono ta yanzu zan soma girki duk wanda yake so kuma ni da kaza zan yi amma mutum zai iya yi da kayan ciki ko da naman sani amma ni da kaza nake so in kaza na ma na gefe duka dai abinda zan yi duk ina nan dai a gefe da na gaya muku yanzu zan fara da ganye na nan wanke ganye in tsintsinken yanyanka in tafasa kafin tafasa ina sa dan kanwa don ya fito da kolon shi bayan na tafasa na cire yanzu na nika adare na yanzu na jika na sa dan ruwa a ciki na marmasa maji a ciki da dan gishiri kadan na bari ya jika yanzu na dauki duka kayan kanshi na yanyanka shi duka da su albasa na wanke barkono duka na hada da kayan kanshi yanzu cin dora mai a wuta ana dora mai a wuta dauki ganye dan fara zuba gishiri a cikin mai dan daidaidai kuma shi an dauki ganye shi an zuba yin dauki duka kayan kanshin da na yanyanka yanzu shi an zuba a ciki bana zuba a ciki yanzu shin dauki adare na an zuba da su barkuno duka duna zuba yin shin dauki adare nan da nani kana ji an ji shin kwaba shi bana kwaba shi ruwa da ya bana kwaba shi kauri yin cin juya shi ina yanka da cokali kaman dai wanda ake yanda ake kusa ina yanka ina saka ina yanka ina saka bana yanka na saka haka ne duka in shin dauki murfi yanzu shin ungube tukunni in shin dauki jangana shi in baza a saman tukunni to shi in bar wannan a wuta ina nuna don ina so adare ne don ganye na da yana tafasa shi ganye bai da ko ban yanzu adare ne ike so ya nuna da kyau bayan nayi wannan yanzu shi kazana dama ina nan a gyare na wanke duka komai da komai zan ce in yanyanka bayan na yanyanka shi ne tafasa shi ma da ɗan kayan ƙanshin tafasa shi bayan na tafasa shi yanzu shin dora mai in soya da su tumatur na su albasa duka dai duka kayan ƙanshin nan duka niƙa bayan na soya shi yanzu yanzu shin dora tumatur tumatur ya soyu da kyau an tumatu ya soyi da kyau yanzu shin ɗauki kaza na shin saka bayan na ɗauki kaza na saka yanzu sai saka ɗan ruwa ɗan daidai zai tumatu zai shiga jikin kaza bayan na yi haka yanzu shin in ɗauki shin in rufe shin zo in duba ganye kafin kazan ya ɗan ɓararraka kaɗan shin in kashe wuta yanzu na dawo kan ganye yanzu na ɗauki jangana niƙa yanzu bayan na ɗauki zan ɗauki janga yanzu ina da turmi na niƙa jangan ɗin ya yi laushi sosai shin zuba a kan ganye bayan na zuba a kan ganye na duba zan fara ma duba adare na in ya nuna bayan na duba adare ya nuna yanzu shin ɗauki janga shin tusa shi da kyau a cikin turmi yanzu shin ɗauka shin zuba a kai ana zuba a kai yanzu shin ɗauki magi shin zuba magi a kai yanzu shin in sa cokalin daddatsa shi adarin in daddatsa bana daddatsa yanzu shin haɗa shi haɗan juju in juya komai ya haɗu a ciki yanzu na yi hakan nan na san shi kan ya riga ya nuna in cirin sa gefe na dawo kan kaza na kaza ya ɓararraka yanzu bayan na ci da ganye shin ɗauki tukunyan tuwo na amma ba dole ba ne shi dai da tuwo za ka iya ka ci da jan filanti za ka iya ka ci da doya da duk dai abin da kake bukata za ka iya ka ci da shi ta wa malama min muna tuwo na shi dai na kawo ɗan abin da na ma ne muku tanadi abin da na yi ke nan shi ne maganan girkin ganyen ɗaci salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
to masu sauraronmu kun ji yadda Hajiya Zainabu dai ta kawo mana wannan dafuwar a gaskiya dafuwa ce wacce idan kowa ya ci ya sha ruwa babu abin da zai tuna sai dai kawai ya margine to wannan kenan da fatan masu sauraro sun ci lafiya kuma sun sha ruwa lafiya sai wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so za mu zo muku da wani sabon batu da kuma girke-girkenmu na mako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
To masu sauraro, anan za mu dasa aya a shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Maimunatu Sadu da wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni, Julie Leathers Gresham, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Muryar Amurka yau ta